da azaba ta yi azaba sai ya ce a a yaron nan ne fa ni ma ya nuna min wannan hanya faji'a bil gulami aka je aka kamo yaro faqala lahu al maliku sai sarki ya ce ai bunayya ya kai dana kad balaga min sihri kama tubri'u al akmaha wal abras yanzu tsafin naka hayya kai kana warkar da kutare da makafi watafalu watafal kana bada magunguna iri iri faqala sai ya ce inni la ashfi ahadan ni fa bana warkar da kowa inna ma yashfi Allahu ta'ala Allah ne yake warkarwa fa akhadahu sai sarki ya kama yaro falam yazal yu'azzibuhu sarki ya rinka dandana mishi azaba hatta dalla ala rahibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yaro ya ji wuya te wuya sai ya ce a ni ma wani malami ne ya koya min wannan karatun yawa faji'a bir rahibi sai aka je aka kamo wannan malami faqila lahu sai aka ce da malamin irji' an dinik ka bar addininka kun ji jama'a irji' an dinika ka bar addininka kai ridda fa aba sai yaki malam Qahtani yake cewa addinu ra'sul mali fastamsik bihi addini shine jali ka rike shi da kyau ba a sassauci game da addini ko kadan jama'a a ce muku fanatics a ce muku terrorist a ce muku fundamentalist duk abin da za a ce muku ku rike addinin gam gashi dai bar addinin ka fa a ba sai yaki fada abil minshar sai aka ce a kawo zarto zarto irin na kafintoci fawdi al minshar fi mafraki ra'sihi sai aka sanya a tsakiyar madigar shi tsakiyar kanshi fa shaqqahu aka rinka fafura shi kamar yadda ake fafura katako sai da aka tsaga shi biyu hatta waqa ashqahu har sai da bangarori biyu na jikin shi wannan ya dama wannan ya hagu jama'a kun ji fa saboda me aka yi mai haka saboda addini don kusancewa sarakunan gargajiya da gaske suke akan gargajiya kuma akan tsafi da gaske suke shi sa duk wani sarki da ya san shi sarkin musulunci ne wallahi kare sake dace mai sarkin gargajiya gargajiya maguzanci ke sarkin musulunci to sarkin musulunci musuluncin kuma da gaske dan haka duk wannan faduwa da ake a fada a gaban ku kutuba kafirci ne duk wanda yazo ya mika maka hannu sarki ku yi musafaha hadisi sahihi cikin Tirmidhi manzo Allah yace sai zinuban ku su kakkabe kamar yadda busasshiyar bushiya take kakkabe ganyanta amma a fadi ayi sujuda gaban sarki wannan zunzurutun kafirci ne irin kafircin bush ya kamata sarakuna ku gane wannan kuma ba abin da ya kafa fadar ku bane kuma kun ci amanar dan hodiyo dan duk fadojin nan dan hodiyo ya kafa su dan me dan musulunci yace musu ku yi tafsiri ku karanta Bukhari ku karanta musu risala a ji aqidar salaf sannan a ji fiqhun maliki abin da dan hodiyo yace musu kenan sai suka ci amanar mutane suka je suka dibo malaman bid'a suka dibo malaman tsafi suka hana mutane saduwa da su wai sai an zo ba za a taba jin sarki yana karanta a mutane addinin musulunci ba sai an zo wani governmental policy matsalar census ko matsalar allurar rigakafi wai sai ka ji sarki wai yana cewa wai jama'a su fito su yi allurar rigakafi duk sarkin da ya haka ya ci amanar mutane sai Allah ya kama shi ya tuhumce shi akan wannan dan hodiyo ya ce ne waɗannan manya-manyan gidajen a tara jama'ar gari a koya musu tafsiri da sahihul Bukhari da risala abinda dan hodiyo ya ce ku yi kenan aka watsar da addinin musulunci aka koma gargajiya dan haka zaka ga duk inda sarkin gargajiya yake sai ka samu yana fada da malaman addinin musulunci gashi dai nan gashi malami ne wai ya bar addinin shi yace ba zai bari ba ku dubi rashin imani zarto aka sa aka rinka fafura tsakiyar kansa har sai da aka raba shi biyu me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da Allah kawai shine laifin da suka yi to Allah ya kyauta to thumma ji'a bi jalis al-maliki sai kuma aka kamo bafade fa qila lahu rji' an dinik aka ce mishi bar addinin ka fa a ba sai yake fawdi al minshar fi mafriq ra'sihi shi ma sai aka sa zarto a tsakiyar kanshi fa shaqqahu bihi hatta waqa ashqahu sarkin yasa aka tsaga shi har sai da bangarori biyu na jikin shi suka fadi. Jama'a kun ji ba fadan sarki ma saboda ya musulunta. Ya ce Allah ne abin bautawa. Amma kun ji sarki bai yafe mishi ba, shi ma ya kashe shi. Thumma ji'a bil gulami, sannan sai aka kamo yaro. Faqila lahu rji' an dinik, sai aka ce ka bar addininka. To anan ina son ku natsu da kyau. Hanyar da aka bi aka kashe malamin da hanyar da aka bi aka kashe bafadar ba irin ta aka bi aka kashe wannan yaron ba. Da aka ce wa yaro bar addininka fa'aba, sai ya ki. Da aka ce wa wancan malami bar addininka fa'aba, sai ya ki, sai aka kashe shi. Malami da ya ki sai aka kashe shi, yaron fa fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, sai sarki ya danka yaron zuwa ga wasu fadawa. Faqala, sai ya ce izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza, kuje da shi tsororuwar dutse kaza. Fas'adu bihi aljabal, ku hau da shi saman dutsen. Fa idza balagha zirwatahu, idan ya kai kololuwar dutsen. Fa in raja an dinihi wa illa fatrahuhu, ku ce mai ya dawo ya bar addini, in ya kito ku jeho shi. To yanzu wace hikima ce ta sa shi yaron ba a kashe shi ba? Saboda ana ganin shi akwai saura ko akwai yiwuwar a iya karkato da shi. Matasa kun gane sakon? Tsoho kam an san no compromise. Ka samu tsoho dan shekara 70 a cikin muciya, yanzu ka ce fito daga jeran wando da hula hana sallah ya sawo canvas ya wuce yana 440, anan za a bashi miliyan 10? Ba zai ba. Baba za a baka kujerar haji? Ba zai ba. Baba za a kai ka Makka kai haji kai umara? Ba zai ba. Me yasa? Duk abin da ya kama ya kama kenan, amma matashi ana ga akwai yiwuwar a dawo da shi. Dan haka ku kai shi tsororuwar dutse, ku tsoratar da shi, za a jeho kafa. Fa zahabu bihi fa sa'adu bihi aljabal fa qala allahumma kfinihim bima shi'ta. Da aka je tsororuwar dutse ga suna neman su jeho shi, sai addu'a. Dan haka kun ji matasa, waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan azzaliman ƴan siyasa da waɗannan miyagun ƴan boko waɗanda suke son su ga bayanku, sai kun hada da addu'a. Wani tsohon soja ne ya miƙe a wurin wani taro da aka yi a Kaduna, yake cewa ɗan siyasa ne a yanzu, yake cewa waɗannan matasan ƴan siyasa da matasan addini da ke kawo mana cikas game da harkar siyasanmu, wadda muka zuba kuɗinmu a ciki muka kafata, za mu ga mun yi maganinsu ko da zai kai ga ma'auren musu da 'ya'yanmu ne. Kun ji jama'a, za su iya ɗaukar 'ya'ya su ba ku aura don su canza akalar aƙidarku, don su canza akalar siyasarku. Wannan tsohon sojanku da yake makiri ne, sai gashi ya haka ya ɗauki yashi ya ba wani ɗan siyasa, ya sake ɗaukar ɗaya ba wani ɗan siyasa. Kwana biyu sai aka ce wancan sai dawo cikin jam'iyyar nan da nan sai dawo. Yanzu na biyun yana nan, shi ma ana karkato shi. Kafin 2011 shi ma zai komo cikin jam'iyyar. Sai da na je na tara ɗaliban Jami'ar Islamiyya a Madina, bara waccan, na ce musu kun ji mummunan manufar 'yan siyasar Najeriya a kanku. Kuna nan kuna koyon addinin Musulunci, su kuma suna can suna ga suna da 'ya'ya tsala-tsala kyawawa. Kana cewa kana so za a ɗauka a baka, a baka duk abin da kake so, a kan ba maka. Kwana biyu sai a lalata maka addini. Addinu ra'asul mali fastamsik bihi. Matasa ku zama masu tsaurin rike addini, ba a sassauci game da rike addini. Ku zama masu tsauri don waɗannan makiran 'yan boko da 'yan siyasa. To sai ana sa musu buldoza ta aƙida, ana rugurguza su. Ku kiyaye da kyau, ba don komi ba, saboda ku kuna son a yi adalci, su kuma suna son a yi zalunci. Yo, ba ku ga matasan Bauchi ba da Allah ya taimake su? Kawai ba alƙawari aka yi ba, ba gayyata ta aka yi ba, kawai sai na diragarin Bauchi. Ashe sun shirya za su yi amfani da matasa, za su yi magudi. Ana sa matasa suna ta cin mutuncin mutane, ƴan kalari, ƴan daba, har ya kai in aka san kai kana kiyayya da jam'iyyar da take cikin gwamnati, sai a turo matasa kamar karfe 9 na dare, kamar su 30 sai su fado gidanka duk su zina da matanka da 'ya'yanka a cikin garin Bauchi. Ku kai musu kasar dinnan su ji ku. da muka je muka yi wa'azi kamar an faɗa min kuma wallahi ban san maganar ba sai nace matasa siyasa ta zo ana so za a amfani da ku to ku juye akan waɗanda suke so su yi amfani da ku sai Allah ya sa albarka wannan magana shine matasan nan suka yi abin da suka kira a kasa a tsare a raka in aka saka ƙuri'a sai su tara a bar su su raka sai an kirga in aka je ana kirga ayi nuku su ki tafiya a dauki tear gas a jefa musu in suka shaka sai su tace sai su dawo sai sun tsaya dai haka suka yi da haka suka samar da gwamnatin da take yanzu da izinin Allah a garin Bauchi matasan sabon garin Zaria ko kasa matasan Zaria ko kasa gashi nan yanzu jangon ne akan ku sai an sadaukar ake samun abin da ake samu mawaki yace mai tsoro ba shi gwaninta ko wane ne kuma ko danwa kuna jin tsoron tear gas kuna jin tsoron bindiga ba za ku kai ga abin da kuke nema ba haka za ku zauna cikin kaskanci ku zabi mutanen da za su yi muku adalci sai abi a murde sai a turo tear gas sai a turo mobile police din da kuka kai kukan kura za su kashe uku ku kuma ku kwace kuna kwacewa shikenan sai ku yi declaring amma ba za ku iya ba kuna tsoron mutuwa mutuwan nan da kuke tsoro ita su sardauna suka yadda suka karba suka kare muku mutunci ko kuma yanzu ba za ku yadda ku mutu ba saboda yan baya haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci dan su waɗannan sun sha alwashin zalunci sun ce sun zuba kudin su ne sun kafa zalunci kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci saboda haka matasan Zaria sai kun dage 2011 is a year of challenge. It's supposed to be a year of change. Ya kamata a samu canji. Za su yar musu aka takura musu jama'a. Kun san cewa wani matashi ne ya miƙe yace wallahi ba za ta sabu ba. Aka ce me kake nufi? Yace mu ci mu koshi mu kwana a cikin garin Makka amma ga Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib an tura su bayan gari sai yace wallahi ba za ta sabu ba. Sai wani matashi yace kai abin yafi karfin mu fa. Nan take sai wani yace a za mu iya a nemo mutum na uku kafin ai wata sun kai su biyar zuwa shida da suka yi yunkuri nan da nan suka turmishi waɗannan sarakunan gargajiya da ƴan siyasa sai aka yaga takardar zalincin da aka zalunci sa annabi aka bar su suka dawo cikin gari matasa suka yi wannan aikin ku karanta asiratun nabawiyya ta ibnu hisham ku karanta littafin muhammad rasulullah na muhammad raza lallai ne matasa ku tashi ku za ku hana zalunci ku je ku gani ana iya yin zaluncin zabe a Lagos da Kano baya yiwuwa me yasa matasa innahum fityatun matasa ne tunda wannan mulkin shi yake determinin karatun ku shi yake determinin abincin ku da abin shan ku da izinin Allah in kuka ce to ya zamu iya ku zauna ku ga yadda za ku iya 2003 aka zo anguwan nan aka ɗibi yara aka ba su kuɗi nawa aka ba su wajen su 30 ne sai aka ba su naira 2000 za a fito campaign da la'asar wai su shirya naira 2000 ba kuɗin abinci bane na ƙwaya ne shi wannan fitsaren ran yana fita daga anguwan sai na kira yaran na ce to ya zo ya ba ku kuɗi yanzu kai wane aji nawa kake a secondary yace drop out ne shi an kore shi wana fa shi ma haka wana fa to kana da kuɗi da kake jali a kana da mashin da kake a caba a to me kake yi a sai dan gari ya waye ka dan fito kofar gidanku kana hararan mutane na kallon ka baka da aikin yi kana jin haushin su shi yanzu da yazo ya ba ku kuɗi me yasa ba zai fito da ƴaƴan shi ba nace yana da ƴaƴa guda 11 graduate dukkan suna da degree daga engineer sai doctor daga pharmacist sai business administrator sai accountant me yasa shi ba zai zuba ƴaƴan shi ba sai ku shine fannan ya aiko wai da ta wai a zo a gaya min wai ina bata musu siyasa nace sosai kuwa in dai wannan ce siyasar ku ƴaƴan ku ku aje su da kilishi da dambun nama da juice da remote suna juya tashar da suke so sun yi rubda ciki akan carpet haka ne ko ba haka ba ƴaƴan talakawa kuma a shigo cikin muciya nan ne outcast a shigo a basu kudin kwaya su je su yi muku siyasa in kuka ci ku tura ƴaƴanku America da Malaysia su je su yi karatu, in dai wannan abin da nake shine bata muku siyasa to lallai aiki na ne. Sai nace abin da ya dace a kai ni kotu tunda na bata muku siyasa. Annan nan suke zuwa su dibi yaran jama'a. Wallahi wani yaro nan dan miciya naji tausayin shi lokacin da na kado mota ta anan Kings Road, an bashi barandami yana wasawa anan kan Kings Road, wuta tana fita, ya sa wani mahaukacin wando kamar sarkin Yarbawa. Ina fatan mun gane tausayin shi da naji jama'a. Wallahi an haife mu a anguwan nan, mun taso mun ga mahaifin shi kamar bawa ne, shi ma kuma sun mai da shi bawa. To me ya mustakabal na jikokin shi da ƴaƴan shi kuma? A anguwan nan aka haife mu, wallahi alazim mahaifin shi bai da bambanci da bawa, cikin kaskanci da wulakanci mahaifin shi ya rayu. Me yasa ba su taimaki dattijan nan dan yayi karatu ba sai suka ki? Shi kuma yanzu dattijan ya kwanta ya rasu, dan kuma sun mai da shi dan banga, za su ka naira 250 su bashi ya wasa barandami a tsakiyar titi. Abin da suke kenan fa. To shi ne na gaya musu, a ce musu ba nan muciya ba da ike nan muciya, ni nan aka haife ni, wa walidin wa ma walada. Jimeta ta yola, na je na tara matasa lokacin da za a yi musu irin wannan a tsakiyar Jimeta, na je na ce musu kada matashin da aka ba makami ya je ya wasa akan titi, ku ɗauki makaman da suka ba ku, ku yi amfani ku tsai da gaskiya. Na ce ba kwa gani? Ga ƴaƴansu sun ɗibe su sun zuba su a jami'o'i masu tsada, jami'ar da daddala ake biya, ga hukukun kasa zuwa jami'ar da ake biya da naira. Saboda haka jama'a, harka nan ta matasa harka ce wadda yake lallai ne masu wa'azi su sa ido a kanta. Bari mu ƙarasa hadisin mu. To yayin da yaro ya ga haka sai ya addu'a, ya ce Allah ka isar mini. Faraja fa bi'imul jabalu, sai dutse ya rawa. Fa saqatu, sai fadan sarki suka zube. Wa ja'a yamshi ila al-malik, sai taho wurin sarki. Fa qala lahu al-malik, sarki ya ce da shi, ma fa'ala ashabuk, me ya samu jama'ar da na hada ka da su? Fa qala, sai ya ce, kafanihimullahu ta'ala, Allah ya isar mini game da su. Kun gani? Bai ce musu sarki ai ni ba na wasa bane, sai ya ce Allah ya yi mun maganin su. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, sarki bai gaji ba, ya sake daukan wannan yaro ya ba da shi ga wasu fadawa. To me ya faru? Fa qala, zahabu bihi fahmiluhu fi qurqurin, yace ku je ku tafi da shi ku hau kwalekwale. Wa tawassatu bihi al-bahr, sai kun kai tsakiyar teku. Fa in raja'a an dinihi, idan kuka nemi ya dawo ya bar addinin shi, in ya bari ku dawo da shi, wa illa in yace ba zai bar addinin ba, fakzifuhu, ku tsunduma shi cikin kogin. Fa zahabu bihi, sai suka tafi da shi. Fa qala, allahumma kfinihim bima shi'it, ce ya Allah ka isar mini da yadda ka so, ka hallaka su ta yadda ka so. Fankafa'at bihim safina, sai jirgin ya tuntsure da su. Fa ghariqu, suka lime. Wa ja'a yamshi ila al-malik, shi ko Allah ya tseratar da shi ya dawo wurin sarki. Fa qala lahu al-malik, sarki ya ce da shi, ma fa'ala ashabuk, ya aka yi, ina jama'arka? Fa qala, sai ya ce, kafanihim Allah ta'ala, Allah ya mun maganin su. Fa qala lahu al-malik, sai shi fa qala lil-malik, sai yaro ya ce wa sarki, innaka lasta biqatili, sarki ba za ka iya kashe ni ba, hatta taf'ala ma amuruka bihi, har sai ka yi yadda na ce maka. Fa qala, ma huwa, sai sarki ya ce, to ya kake so in kashe ka, ta wace hanya zan bin kashe ka? Fa qala, sai ya ce, tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin, jama'a kun ji matasa, zai yi shahada ne, amma so yake shi ya yi shahada, amma bayan ya yi shahada kuma taballe, kowa ma ya zama irin shi. Na haka sai ya ce, ba wai a daki za a je a kashe shi ba, a tara mutane, duk wanda ka ji yana so a yi a boye, bai da gaskiya ne. Me yasa ƴan allurar rigakafi muka ce ba ga tsoro ba, a je a sa mana minbari a filin su kuwa mana, a je a haɗu a kafa tashar radio live, a kafa tashar TV live, a sa live akan internet, idan ƙarya muke a ƙure mu, shikenan an yi maganin mu.
idan ƙarya suke a kure su shikenan an yi maganin su an daina allurar rigakafi kenan amma da yake sun san ba su da gaskiya bokon su bokon ƙarya ne likitancin su likitancin ƙarya ne turawan mulkin mallaka suke wa aiki har yanzu sun ki yadda waje a ce waye sarki waye kira albani waye mishi fada ni gaskiya na wuce ai mun fada na wuce shekara 40 sai dai nasiha nasiha kuma sai aya da hadisi babu wani wanda zai ce wai bari ya zaunar da ni mun fada a yaro ake wa fada dan karami ni ko ba yaro bane sai ka sami yaro dan karami sai kai mishi fada amma ni yanzu kana son in canza daga abin da nake sai ka ce to wannan magana da ka fada mu ba mu gamsu da ita ba saboda ga malaman mu sun ce ba haka bane sai ku hada mu da malaman ku amma har yanzu malaman ku tsoro suke ji in an ji an zauna gaban sarki wai sai su ce ba su shirya ba oh malaman zariya zariya binnin ilimi duk sanda aka zauna wai sai su ce ba su shirya ba har yau kuma mu sai mu ce to mu dai a shirye muke sai su ce su ba su shirya ba har yau ba su shirya ba sai an zo sai kuma su ta kada malum malum wallahi tallahi indo ilimi ne ƙarya kuce wallahi duk iska ce ta cika malum malum din in ba ga tsoro ba a haɗu a zauna a filin sukuwa jama'a allurar rigakafin nan a zo a tattauna ta a zo da wani likita ko pharmacy wanda ga abubuwan da muke faɗi ya ce mana ƙarya ne wannan challenge ne muka bayar is a life challenge ba wai yau ba ba gobe ba nan da mu rasu muna jiran takardar gayyata in kuma a fadar sarkin ne a je a haɗu a fada amma magana cewa wai a sa mu a daka ayi mana fada muna malaman za a yi mana fada muna da ayoyi kai kuma kana da gargajiya ha ina je kare ka samu daga tai da masu anguwanni su ne yaranka to da haka jama'a kun ji dan haka ku ji wannan magana da kyau sai yaron ya ce wa sarki ka tara mutane a fili wa taslibuni ala jiz'in sai ka samu ice sai ka kere ni ma'ana ka samu ice ka daure ni summa khuf sahama min kinanati ka dauko kibiya daga cikin kwalina summa ba'i saham ala kabid alqaus sannan sai ka sa wannan kibiya tawa a cikin ainihin wato wannan bakanawa summa qul sannan sai ka ce bismillahir rabbil gulam da sunan Allah nake harbin yaro ubangijin yaro summar mi sannan ka harbe ni innaka idza fa'alta zalika qataltani lalle in kai haka zaka iya kashe ni amma ba haka ba duk dabararka ba zan kasu ba kuma ga hikimar in ka ganta to dan Allah ku ji jama'a inda za ku san sarkin gargajiya da gaske yake sai ya kara tsafi kuma sai yayi fada da musulunci ya kashe bafadan shi ya kashe babban malamin gari sannan kuma wannan matashin da ke yada da'awa an kasa kashe shi yaron ya bada shawara madadin a ce kai ta yaro fa kyau take ba ta karko je ka kai tunani amma sai sarkin ya ce fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin sai tara mutane lallai sai ya kashe yaron wasalabahu ala jiz'in ya daure shi a jikin ice summa akhadha sahaman min kinanatihi sannan ya dauko kibiya guda daga cikin kwari na yaron summa ba'a sahama fi kabid alqaus sannan sai ya sa a cikin baka summa qala sai ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro nake harbin yaro summa ramahu sannan sai ya harbe shi fa waqa as-sahmu fi sudrihi sai wannan kibiya sai ta fada kan kundukukin shi wato sama da kuncin shi fa waqa yadahu fi sudrihi sai yaron ya sa hannun ya dafe inda kibiyar ta harbe shi famata sai ya rasu yayi shahiya yayi shahada hadhihi shahadatul islam yayi shahada saboda me ya kashe shi saboda musulunci ba fa sarkin yana tsoron wannan yaro zai zo ya gaje shi bane abinda sarkin yake tsoro shine me yaran nan zai kawo musulunci sarkin Kano na ƙarshe wanda daga shi sarauta ta kubuta daga hannun Hausawa da ke bin maguzanci ta dawo hannun Fulani da ke bin musulunci bokayen shi ne suka gaya mishi da ya ce musu wane ne zai gaje ni sai suka ce ranka ya dade ka fita ta kofar gabas ka zauna da safe wanda duk ka fara ganin ya wuce shi zai gaje ka yana ainihin fitowa kuwa sai hadu da wani yaro ba fulatani da risala a hannun shi Sulaimanu sai ya ce wa yaron in na sake ganin ka nan sai na ci mutuncinka sarakuna malaman tsafi su gaya mai haka sarkin Kano ne kuma kuma yana cewa yana musulunci fa, amma maguzanci ya shigo cikin musuluncin. Wannan maganar tana nan a cikin littafin Kano ta Dabuci gari na Malam Abubakar Dogaci, daga cikin jiggan fadawan sarkin Kano shi ya rubuta wannan littafin, da kanshi ya fada, yace sarkin yana da matsafa. Da ya tambaye sai suka ce mishi magajinka shine mutumin farko da zaka fara gani in ka fita da safe ta wannan kofar. Haka suka sake gaya mai dukka kusuroyin fadar Kano, sai da ya fita da safe, sai da ya haɗu da sarki, sai da ya haɗu da Sulaimanu. Karshe kuma lokacin da aka tashi juyin juya hali, Sulaimanu ne ya gaje shi. Jama'a, kun fahimci wannan magana da kyau? Dan haka ku ji. Faƙalan nasu, mutane da suka zo kallo sai suka ce amanna bi rabbil ghulam, mu ma gaba ɗayan mu mun yi imani da Allah ubangijin yaro. Kun san yanzu abin da ta juye wa Kanawa kenan. Da'awar sunna da tana cin Kano a ƙasa a ƙasa a ƙasa a ƙasa. Kashe Malam Ja'far sai suka ga ashe yanzu ne ma suke cikin bala'i su ƴan bid'an. Majalisin da bai wuce mutum 500 ba, yanzu ka je ka samu mutum 10,000. Na haka yanzu shehunan ɗarika da sarakunan gargajiya da ƴan boko da ƴan siyasa na Kano sun rikice, sun rasa me yake damun su. Yaya za su yi? Suna ganin in sun kashe shi matsala ta ƙare. Matsala ba ta ƙare ba. Matasa ne yanzu suke fitowa, yanzu a gidan sarki sai matashi ya kukan kura ya ce wallahi sunnar zabi. Duk abin da za a yi. Da haka yanzu fadar alkita take, gwamnatin ta Kano alkita take, gidan ɗariƙun duk ko ina ya rikice. Saboda mai wane ya fito ya kukan kura ya ce a yau tunda abin ya kai ga kisa ashe ba ku da gaskiya ne. Gashi gaba ɗayan jama'ar gari sai suka ce sun yi imani da ubangijin yaro. Fa'utiyal malik, sai aka je wurin sarki. Faqila, aka ce da shi ara'aita ma kunta tahzar qad wallahi nazala bika hazaruk, dan kai dade abinda kake tsoro ya faru. Qad amana nasu, duk jama'ar gari sun yi imani da Allah. Ku ji fa, sarkin gargajiya la'ananne ne jama'a. Madadin yanzu ya ce to abin nan da ya kamata mu saduda jikin shi yayi isha'i ko la'asar din da ake cewa ko, amma a'a sai fa'amara bil ukhududi, sai ce a je a haƙa ramuka, manya-manyan ramuka bi afwahi sikak, akan kowane titi a haƙa rami. Fakuddat, aka je aka haƙa. Wa udrima fi hanni ran, yace ai ta kunna wuta a cikin ramuka. Wa qala, sarki ya bada doka yace man lam yarji an dinihi, wanda duk bai ridda ya bar addinin musulunci ba, fa akmihuhu fiha, ku dilmiya shi a cikin wutar. Jama'a, waɗannan fa su ne sarakunan gargajiya waɗanda Allah yake cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna. Rugurguza addini suke, bata komi suke. Jama'a, yanzu sarki na musulunci da muka gani na ƙarshe a nan ƙasar Zazzau shine sarkin Zazzau Malam Ja'faru dan Isyaku. Idan ka jero da mace aka bincika ba ta ka bace bulala 10. Sarki Muhammadu Mustafa Lami dan Adamawa uban na yanzu, idan karfe 4 te la'asar te da matar aure da karuwa gaba ɗaya ba a san kowace, sai kashe gari. Amin. To waɗannan su ne sarakunan musulunci. Daga baya shikenan fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan. Dan haka waɗannan sarakunan babu shakka fada suke da addini. Sarki ba zai fito ya sallar jami'i ba, in kuma ya ga dama ya fito zai sallar juma'a, to shi kadai zai tsaya a sahun farko. Kaga duk waɗanda suka tsaya a baya ba su da sallah, haka hadisi yace yi. Ya za ku tsaya gaban ku, duk wanda gaban sahun shi akwai fili, in yayi sallah a baya bai da sallah. It's automatic, hadisi ne sahihi, yana cikin Sunan Tirmidhi, karanta Bulughul Maram. Kun ga wannan sharri ne, kwaya ɗaya shi kadai za a bari a sahu, shi kadai zai tsaya kamar bukka. Eh, na zai karbu na su na shi ba kawai. su sake masallaci mana mala je sarkin masallacin sarkin gargajiya ai matsala ta same ku Allah ya kiyaye gashi yace duk wanda bai ba addini ba ku dulmiya shi au kila lahu iqtahim ko kuma a ce da shi shi ya shiga da kanshi
yace wani da yake zana da matar
abuta hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha wata mace tazo da yaro tana dauke da shi fataqa'asat an taqa'a fiha sai ta ji tsoro ta tausaya wa dan katta fada cikin wuta dan ta yi kodu da wuta faqala lahal ghulamu sai yaron ya bude baki yace da ita ya umma haba innata isbiri ki hakuri mana fa innaki alal haqq akan gaskiya kike jama'a kun ji wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba ta 305 daidai wannan hadisi yana nuna irin aikin da aka so ayi da matashi wajen yada barna ko sai matashin yeme sai ya juye ya yada alheri da aka matasan nan da ake ba ku butan nan kuna yawo da ita kuna diga yara allurar rigakafi ana ba ku kurin gabi cikin kwatocin nan kuna zazzagewa 2000 da aka ba ku kuma ku je ku zuba katin MTN ya fi muku alheri ina fata an gane an so ai amfani da ku wajen barna sai ku koma ku zama ku ne ke hana barnar jama'ar musulmi kun ji ainihin wato waɗannan bayanai waɗanda ainihin naso in gabatar da su a yau din nan insha Allahu ta'ala amma saboda yadda lokaci ya taho zan tsaya da wa'azin anan wanda wannan shine zai zama rabin wa'azin zan shigar da wasu ƙarashin bayanai da na dauko a jiya insha Allahu ta'ala kamar yadda nace idan Allah ya sa an yi ruwa a gobe to alheri ne wa'azi zai zama goran sallah za a karasa wannan wa'azi insha Allah mai taken matasa abokan aikin da'awa idan Allah cikin ikon shi kuma ya sa ba a yi ruwa ba to shikenan jama'a kowa ya zo a hadu anan zan yi gamsassun bayanai akan irin makircin da aka kullowa matasan duniya domin ayi rugurugu da su wanda rugurguza su shine zai ja zuwa ga rugurguza addini da al'adu da dabi'u na gari Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda nace insha Allahu ta'ala akwai bayanai masu dimbin muhimmanci waɗanda nake so ainihin zan gabatar insha Allahu ta'ala jama'a idan ba ku manta ba a jiya nayi muku bayanai dangane da mashru'in mu da muke yi wato in nace mashru'i ina nufin project ayyuka waɗanda ainihin na dauko dangane da gina cibiyar ilimi da na sa mata Darul Hadisi Salafiyya wato ita Darul Hadisi Salafiyya din makaranta ce kuma cibiyar ilimi ce kuma cibiyar karantar da sana'a ce kuma cibiya ce ta wayewar kai na addini da rayuwa insha Allahu ta'ala dan haka aiki ne mai matukar yawa aiki ne mai matukar girma amma mun yadda cewa Allah madaukakin sarki yana da yalwata kuma yana da girman da yafi girman kowane aiki dan haka aikin ba zai gagare mu ba insha Allahu ta'ala idan ba kuma ta ba a jiya nayi bayani dangane da cewa akwai makarantar nursery da primary wadda ita wannan wato muna son mu practicalizing modeling wato muna son mu gwada wani samfuri ne na makarantar nursery da primary wadda za ta taho dauke da cikakken karatun boko da kuma cikakken karatun musulunci da larabci hasali yaran za su tashi da tsantsar fasaha da kuma ainihin kimiya irin ta ainihin zamanin nan wannan ainihin wato takaddu da ke gabana takaddu ne na ainihin wato tsarin makarantar wadda a yau din nan alhamdulillah magina suka fara ainihin gininta kuma kamar yadda nace da yake muna da manufa da ta sa muke ainihin wato son ginin shine tarbiyar ƴaƴa ne waɗanda aka sa musu sunan Ja'far waɗanda nan da shekara 3 sun kai su shiga nursery insha Allahu ta'ala ginin zamu bi shi a hankali yanzu muna so mu kafa foundation ne mu yi abin da suke kira DPC to mun kai wannan ginin ya zama saura mai sauki kenan wannan dai shine tsarin fuskar yadda ainihin makarantar za ta kasance insha Allahu ta'ala gashi a gabana sai dai an dan samu dan canjin plan din daga nan gaba daga yadda kake ganin shi haka din nan domin mun sa an fitar mana da offices wanda su ne aje nake bayanin cewa wannan office din ne zan koma madadin ainihin wannan office da nake zaune a shi amma asalin yadda wato zanan zai kasance ko kuma yadda hoton makarantar zai kasance hakika ne shi gashi ainihin kamar haka insha Allahu ga waɗanda za su iya hange daga ainihin nesa, gashi ainihin nan insha Allah. Wannan shine ainihin tsarin yadda makaranta za ta kasance insha Allah ta'ala. A nan mun sa an yi ta hawa ɗaya da hawa biyu ne, amma da aka zo zuba foundation a jiya na ce akwai yiwuwar a ɗora ya kai hawa uku ko ma huɗu, don haka a yi foundation dogo. Yasa na gaya muku an yi foundation ɗin da ni kaina na shiga ciki ɓacewa zan yi a cikin rami. To kaga ko dogo iri na aka ce ya ɓace a cikin foundation, to lallai foundation ya foundantu. Ina fata an gane. To wannan kenan jama'a. Sannan ire-iren waɗannan tsari jama'a, don muna yin abubuwan ne a bisa tsari na ilimi, ba wai muna yin abu ne da ka ba kawai. A tsarin yadda ake abu na ilimi, duk abin da ya zo maka, wannan asali tunani ne nawa, ni kaɗai na zauna na tuna ga yadda ya kamata a yi. To duk abin da na zauna na tuna, sai na zauna a rubuta shi ko da Turanci ko da Larabci, ko da Turanci ko da Larabci. To in ya taru, sai na samu wasu kuma masu ilimi, sai mu zauna mu tattauna, sai mu yi aikin gyara da tace wannan tunanin, sai in buga shi in aje shi. Ba dan komai ba, saboda ko da Allah madaukakin sarki bai bani damar cika wannan abun ba, duk abin da muke so azartar da shi to gashi a rubuce. Dan haka nan gaba na gashi kofin irin wannan ne, gashi nace some suggested framework and hypothetical profile for a modern nursery and primary school in Zaria, Kaduna State. Gashi nan wannan tsarin yadda makaranta za ta kasance ne gaba daya. Da muka yi haka kuma muka zo muka juya shi da ainihin Turanci, sannan kuma za mu sake juya shi da Hausa, to sai mu aje. Irin wannan amfanin shi shine akwai abin da wani lokacin da tsakar dare tunanin shi zai zo maka, to a tsari kar ka bari ka ce bari da safe ka rubuta, kafin gari ya waye ka manta, ko kuma tashi gari ya waye wata hanjaruta ta taso ba ta wannan ma kake ba. Saboda haka nan da nan sai ka rubuta shi. Dan haka kun ga nan gashi irin abubuwan yadda muka tsara makarantar. Bayan introduction muka kawo aims and objectives, menene manufar ita makarantar, sannan location of the school, a ina ne makarantar take, sannan physical structure and composition of the school, yadda tsarin makarantar take, sannan administrative structure of the school, yaya tsarin wurin zaman headmaster da shugaban makaranta, sannan academic structure of the school, yaya tsarin azuzuwa suke. Wato gaskiya ita makarantar mun yi ta ne yadda za ta yi gogayya da duk wata makaranta ta duniya, ba wai makaranta ce wadda kawai makarantar primary ko makarantar private, da makaranta ce wadda duk inda makaranta take a duniya kawai ta dauki wannan salon. Misali duk abin da za a saka a makarantar, kamar nan da muka ce academic structure of the school, kowane aji za ka same shi yana cike da camera, yana dauke da speakers yan kanana, akwai computer, akwai LCD, akwai allo irin na zamani, akwai projector, akwai komai. Yadda aka tashi malamin in ya ga dama zai nuna wa yara abu, kawai zai harba shi a bango ne kawai daga cikin computer da ke gaban shi. Sannan abinda zai shafi kamar hadda Qur'ani da sauransu, muna da program wanda in aka loda akwai computer lab, wato akwai daki wanda muka sa mishi Quranic lab, wato wannan laboratory ne na Qur'ani. An loda Qur'ani baki ɗayan shi izu 60 ɗin shi da ka sani. Kowane yaro zai zauna, in za a shiga ajin hadda zai zauna yana kallon ga computer gaban shi, ga kuma microphone ya sa. Microphone ɗin yana ɗauke da ainihin wato headphone, yadda sadda malamin yake karantawa karatun yana faduwa ne kai tsaye cikin kunnen yaron, babu wani abu da yaron yake ji in ba karatun ba. Kuma malamin zai iya magana da shi nan take ya danna a gaban shi ya ce wa yaron ya karanta, yaron yana karanta malamin yana can yana ji. To ire-iren waɗannan structures ɗin duk mun saka su. Don haka kamar yadda na ce it's a science model primary school, tsantsar science za a karanta. In aka ce science ga Qur'ani science ne, hadisi science ne, fiqh science ne, duk waɗannan abubuwa suna cikin sciences. Sannan da cikakken karatun boko, irin karatun boko da syllabus na zamani sosai, ma'ana so muke yaro zai ji Turanci daidai wa daidai yadda ya kamata, zai ji Larabci daidai wa daidai yadda ya kamata. To wannan shine abin da muka kira academic structure of the school. Sannan sources of income, ina ne makaranta za ta rinka samun kudin gudanarwar ta? Makaranta ba ta samu kudin gudanarwar ta ne daga inda na faɗa a jiya, shine me makarantar da ma ta kudi ce, kudi mutane za su biya. Waɗanda muka ce mun daukewa su ne, duk wanda yake da sunan Ja'far shi aka daukewa, amma sauran fa mai suna Muhammad da mai suna Ahmad do za su biya. To kaga ɗaya daga cikin sources of income kenan. Sannan ba ku manta ba, nace ita darul hadisi kuma tana da wasu sources of income, shine makarantar tana da shares, tana da hannayen jali masu karfi a kamfanoni masu karfi waɗanda kuɗaɗe za su shigo mata kai tsaye. Dan haka bashi daga cikin sources of income din Mubara, ko mu je wurin wani dan siyasa ko wani alhaji birni ko wurin wani sarkin gargajiya talaka fukara ɗe, a'a babu wannan. Ina fata an gane. A'a, sources of income dinta daga gare ta ne. Ina fatar mun gane. Shi yasa da labari yayi labari eh Albania ba da gudunmawa kaza kaza kaza, sai gwamna ya aiko yana son gani na. For the first time na je government house, kuka je muka zauna, yace to ya ji abubuwan da ake kaza kaza, to shi me zai yi? Nace to aiki ne na musulunci, aiki ne na alheri. Amma mu dai a tsarin makarantar, makarantar mu ba ta neman taimako wurin kowa a duniya. Gaskiya a wurin Allah kawai, ba zai yiwu mu nema wurin Allah kuma mu nema wurin wani ba. Mun nema Allah ya ba mu, to ba mu bukata wurin wani, amma wanda ya ga dama zai yi wani abu, ba hana shi ba. Ba hana kowa ya ba, amma dai mu kan ba mu ce ba. Dan haka yace to in dai ana bukata ko za a rubuto, nace a mu abin da muke bukata gwamna ya mana abu daya, shine filayen mu dukkan su residential ne. Wato a tsarin da aka raba anguwar, anguwar an raba ta ne akan cewa duk gidajen zama ne. To a tsarin doka, in ka sai filin da aka rubuta residential, idan zaka mai da shi commercial, to kana buƙatar kuma gwamna ya rubuta takarda ya ce ya mayar maka da wannan wuri commercial. Muka ce to mu kan abin da muke buƙata gwamna ya mana kenan, ya ce wannan kam zai yi. Amma to kuma sai me? Nace a kuma wannan kam abin da ya shafi sources of income, makarantar mu ba za ta rubuta kowa ba har abada insha Allah. Makarantar ta riga ta kafu ne jama'a tun kafin a gina ta, shine abin da mutane ba su sani ba. Ya fi shekara goma aka yi ne mata wannan dikin din, saboda haka yanzu kawai makarantar tana da kuɗi ne nata na kanta. Innama kawai kamar yadda na ce, aikin alheri ne. Wani ba zai zo ya ce ya kawo buhu guda na siminti a ce ba a so ba, amma dai a ce wani kawo taimako, a'a, ba abin da muke bukata. Sai dai muna da bukata a wurin Allah, inna ilallahi raghibuna. Amma wurin halittu, a'a, to mun gode musu. Dan haka kun ji sources of income dinmu. Sannan kuma makarantar a yadda na shirya ta, yaran za su zama scientist ne, musamman computer scientist, za su zama scientist. Dan haka muna fatan yaro dan primary school, dan primary 5 ko primary 6 zai iya fara rubuta program na computer, wanda in ya fara rubuta wannan sadda ya je secondary, to shikenan ya riga kwakwalwar shi ta dahu. To yau kun zaka iya zama ka rubuta program na computer, to a rana dai zaka iya samu miliyan 100. So da haka wannan wani abu ne wanda lallai za mu sa shi ya zama daga cikin abubuwa masu muhimmanci, wanda dama dukkan cibiyar da ta zama ana karantar da harkar computer, to wannan al'amari ne mai kyau in yara suka kware game da harkar programming. Malaman su nuna musu ga yadda za a rubuta programming. Yau a kasashen Turai jama'a nan suke aiko mana aiki, kasashen baka fata, saboda muna da cheap labor da kasashen India, mu ake aiko wa da aiki ba dan komai ba. Aikin da za a yi wa ma'aikata a America akan miliyan 1, in ta turo Najeriya sai a yi mata 100,000. Mu muna ga mun samu, su kuma suna ga sun bugi hanci. Kaga wannan kasuwanci yana da dadi. To ire-iren haka lokacin malamanmu suka rinka yi mana a yau da muna makaranta, sai a samu program daga America, sai a ce naira miliyan 3 ne. Shikenan aka yi program din, mu dalibai an yi mun koya mun gani, kamar kafinta ne ko tela. Sadda yake yi wa wani dinki yaran na koya. Ko? To amma a tsarin mu kuma engineering ba zai yi kai kadai ka rike kudin ba kai malamin. In aka zo dan daliban su ma wani a mai 20,000-40,000, don shi ma ya dan bada wata gudunmawa. To waɗannan suna daga cikin kaɗan daga hanyoyin jama'a, amma muna da hanyoyi da yawa waɗanda muka tsara a makarantar, wanda yake za ta ringa samun ainihin kuɗin shiga. Gaskiya saboda Allah, kamar yadda muka faɗi, ba shi cikin harkar mu nemi taimako a wurin kowa a duniya. Kuma wannan maganar iyakar ta kenan haka take. Duk wanda zai tunanin cewa ya ji ana wani aikin alheri a rubuto, sai a ce a an riga an rubuta zuwa saman 7, ana nema a wurin Allah, don haka ba zai yi a rubuta wani ba kuma insha Allah. Allah ya taimaka. Sannan naming of the school, ita makarantar asali jama'a dukkan projects din da nake duk ayyukan da nake sunan su Darul Hadisi Salafiya duk aikin sunan shi kenan gaba daya to amma kowace bangare daga ciki kuma akwai sunan da za ta iya dauka to zamu dubi sunan da ya dace a sawa makarantar a sa mata sannan motto of and logo of the school me kirarin makarantar kamar yadda aka ce Barewa College sai a ce kirarin bajanta shine manjar da wajada to me zai zama motto na ainihin wato makarantar misali kamar ita Darul Hadisi Salafiya kirarin da nake mata shine nake cewa kainuwa da shan Allah kawai kainuwa da shan Allah ma'ana ba da shan mutane bane yawa to Darul Hadisi kirarin ta kenan to ita kuma makarantar za sannan the uniform of the school to uniform din makarantar wani abu mamaki tun kafin a gina makarantar ita makarantar har ne mata uniform jama'a sampling din uniform din shine mu yayin mu ba za su sa shirt ba jama'a don bayan iska bane ba yawa ba boko zai ba mu musulunci da ba za a sa shirt ba ba za a sa t-shirt ba jumper za a sa jumper da ka sani irin ta Bahaushe jumper ayi aljihoi a gaba ayi dogon hannu ina fata an gane waɗannan ga ƴan mutsi-mutsin yara kenan amma ga manyan to dogon riga za a yi musu farar doguwar riga da farar hula yawa kuma ba wai makarantar islamiya bace a bokon ne dan ƙarya ne a ce ba za a iya boko ba sai an sa shirt ƙarya ne eh na muƙabalanci wani malamin mu haka in mun zo zamu shiga lab na engineering na computer sai ce Alhaji kai kullun sai ka tawo engineering da doguwar riga nace wata rama da rauni zan tawo nace kuma aka zo jarabawa eh zan samu Allah su ƙarya ne a ce sai kai zanzaro za kai boko ƙarya ne munafunci ne sai ta fara balewa da rawani a kansu gashi nan sun fi kowa iya turanci har yau ba a samu wanda ya iya turanci irin ta fara balewa ba amma da rawani a kan shi amma sai ga mutum ya dan gama dan digirin shi sai ga ya tsuke yana wani haka ƙaryar banza ba komai a cikin shi sai kashi ina fata an gane to da haka jama'a kun ji dangane da maza kun ji uniform din su jumper za a yi musu manyan su kuma dogayen riguna wando kuma dagaggen wando za a yi kadan zai wuce gwiwa kadan zai wuce gwiwa iyakar take ne ina fatar mun gane dangane da mata ga irin uniform din da muka tsara wa mata jama'a yake tela ne ni kun ga hannaye sampling abuna kashina in fact keken dinkin ma da za a dinka uniform din na musamman ne is an industrial sewing machine ba irin keken dinki ne irin wannan da ake dinka rigarka ba wannan shine irin tsarin uniform din ƴan mata na primary yadda ko ga haka din nan haka wannan ita ce rigar to amma wannan riga ce ta makaranta ziyarinya za a akwai hijabi kuma dogo tun daga sama har ƙasa baki wannan riga ce ta makaranta wadda za ta zantana dauke da uniform wannan na primary kenan haka muka tsara wa ainihin ƴan mata sannan wannan kuma su ne na NJSS 1 zuwa JSS 3 NJSS irin shi mata za su sa ina fatar an gane NJSS sannan sai kuma N senior NSS ko su kuma ainihin irin wannan za su sa kowanne da kalanci to yawa wannan shine abin da muke nufi da uniform ko school uniform kun ji tsarin yadda uniform din zai kasance matan nan za su sa waɗannan dogayen riguna sannan da canvas da socks sannan da hijabi dogo sannan da niqabi dukkan su baki daya wannan shine tsarin da muka tsara insha Allah sannan clubs and society in societies in the school dole akwai kungiyoyi na dalibai waɗanda nan na shakantarwa da koyar da wasu al'adu na musulunci duk muna da su a ciki sannan rules and regulations of the school dole makarantar ta zama tana da tsari dole makarantar ta zama tana da doka misali mu ba mu yadda da a ce makaranta wai karfe 8 za a karfe 9 ne mu lokacin fara karatu kowa ya natsa ya natsu karfe 9 sannan kuma ba za a wuce karfe 1 ba sannan babu wata aunty babu wani uncle da zai kirkiro mana lesson a ce an tashi za a yi uncle wani yana da lesson babu karfe 1 ta yi an tashi to yara su tafi gida ƴan nazari kuma daga karfe 9 zuwa 12 su tafi gida awa uku ya ishe su dan primary awa hudu wannan yayi daidai da educational system na Najeriya ko bai daidai ba, mu yayi daidai da Islamic educational system, dan haka yayi suitin din. Ina fatan mun gane. Amma kar ku manta mun ce daidai lokacin da yara suka shiga primary 3 ko primary 4 to yara za su koma boarding ne, dan haka makaranta za ta zama boarding a daidai irin wannan lokaci. Sannan sai recruitment of teachers and other personnel, wace hanya za mu bi mu dauki malamai? To anan ne zan tsaya in yi muku bayani, dan akwai manufa da ta sa na zo da waɗannan bayanai jama'a. Na yi irin waɗannan bayanan a tudun wadaso da dama, ban taɓa yin su a muciya ba, don haka ƴan muciya mai yawa ba su san ma me ake ciki ba. Wato tsarin ɗaukar malamai shine na farko, a cikin tsarin Darul Hadisi ba za mu yadda mu ɗauki wani malami komai ilimin shi da iyawar shi ba sai ɗan Darul Hadisi. To wannan maganar tawa tana da implication, a lot of implication, wato tana da matsaloli a cikinta. Matsalar ita ce, ma'ana yanzu in ba mu da malamin biology wanda yake dan Darul Hadis, ba za mu karantar da biology ba kenan, haka nake nufi. To ashe wannan yasa kenan duk dan Darul Hadis ya koma ya karatu. Yawa dan kusan aiki ne muka dauko shi da gaske. Don na tattara inawa na tafi yola karatu, wasu sun zo suna ta wa'azi sun ce sun yi mishi asiriya gudu, wasu sun ce ai san duniya ne. A'a, manufa ce yake da ita zai tabbatar da manufar, ita ce yanzu ta fara fita. Don kasancewa aikin na musulunci in za a yi ba da ka ake yi ba. Yanzu ni zan iya karantar da sciences, zan iya karantar da social sciences, zan iya karantar da art courses. Ba ni tunanin aka tattara darasi 27 za a ware guda 3 waɗanda ba zan iya karantarwa ba. Kai kuma guda nawa za ka iya karantarwa? Abinda muke cewa kenan. In dai muna son misali mu karantar da ƴaƴanmu su yi karatun boko cikin mutunci ba tare da addininsu ko aqidarsu ko tarbiyarsu ta lalace ba, dole ne kenan irina mai gemu da dagaggen wando mai aqida irina ya zama shi zai karantar da ƴaƴan irinmu kenan. To amma yayin da ya zama kuna cewa ku ahlus sunna ne, amma sai ku dibi ƴaƴan ku sai ku zuba a makarantun ƴan bid'a ko a makarantun arna, an sake kibawa kenan. Dan haka kenan wannan magana akan cewa recruitment of teachers and other personnel, duk wanda ba dan Darul Hadis ba, ko mai gadi ko shara ko yanke ciyawa ba za mu dauke ka ba. To ashe wannan maganar ina son ku gane, ba maganar ku kabbara ce kawai ba, magana ce bayan kabbara za ku je ku yi aiki. Ita ce kenan za ku shiga FCE, wasu su je su karanta biology education, wasu su je su karanta physics education, masu degree za su je su yi masters, masu masters za su je su yi PhD, masu PhD za su dage da researches su zama professors. Yanzu ni masters nake, degree na biyu nake akan telecommunication engineering, akan harkar da ta shafi sadarwa, kuma fagen kwarewa ta shine harkar GSM din nan da kuma tauraron dan adam. Ba'ana ba mamaki wata ranka jini kumbo a holo 11. Amma fa duk wannan kawai saboda kokarin tabbatar da wannan manufar ne. Dan ka gane man arada al-akhira wasa alaha sa'ayaha wa huwa mu'min, wanda da yake son lahira sai ya aikin lahira. Ba wai mu zauna mu ce mu ahlus sunna ne, muna son kaza muna son kaza, da fatar baki ba kawai kuma sai mu koma mu bacci. Wallahi sai ya zama out of 24 hours, a awa 24 baccin mu ba zai wuce awa 4 din ba. Amma mu baccin awa 14 idan mu abuda awa 10 to ba da gaske ma muke ba. Imam An-Nawawi wannan littafin Riyadus Salihin tarihi sai da aka ce shekara 2 bai kwanta ba. Me yake yi? Karatu yake, rubutu yake. To in yaji bacci ya yake, yace sai ya hada kanshi da gwiwa sai ya dan rintsa sai ya tashi ya ci gaba. Shekarar shi 45 rak'a duniya, amma dubin rubuce-rubucen da yake. To da haka jama'a, abin da nake gaya muku, ko lokacin da na je yola har sun rinka mamaki, wannan irin mutum ne 24 hours gidan shi generator, kullun aiki nake. Ce musu na zo ne in koyi wani abu da zan je in kai wa al'umma ta wani alheri. So maganar hira bata same ni ba, maganar kaza akwai manufa. Mun zo mai aiki. Abubakar Gumi har ya mutu me yake ce mana ku yi karatu. Ka ji malami yana cewa kai ka taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi? Kun taba jin mai kudi ya ce ku nemi kudi? Amma ka ji malami yana cewa kai karatu kuma sai ka zauna? Ayin ka ji malami yana cewa kai karatu, to kamata ya ka zama yadda wani malamin Macmahon suke cewa ai kamata ya kana kan computer ma kana cin abincin, wato abincin ma ka ware mai lokaci. Malami irin Abubakar Gumi yana cewa ku yi karatu kuma kun kwanta kun shagide. Ina ya nuna ba ku san me ake nufi da rayuwa ba kenan. Saboda haka jama'a ku ji wannan da kyau. Daliban Darul Hadith is a great challenge. Kalubale ne mai girma a kanku. Lalle ne ku tashi ku yi karatu. Ba dan ku yi ba don waɗannan makarantun ku ne za ku karanta a ciki. Ba wai zuwa za a kafa makarantun kuma sai a je a ɗauko wane da wance da wance. Waya ce su zo su karantar ba, ba mu buƙatar su. Wannan magana ina ƙara faɗinta, ku ji ta, ina faɗinta da gaske ne jama'a. Ba wai ina don abin da yake faruwa jama'a. Galibi na tara jama'a na faɗa musu magana. Ni ina nan ina kididdiga, ina calculation akan magana, su kuma sun manta. Sai ranar zartar da maganar sai kuma sai su ce ah, to amma malam kuma yayi ce kaza. Ai da ma ya riga ya faɗa. Misali, yanzu nan da aka gama makarantar, in muka zo ɗaukan malamai da za su karantar, dama kawai cewa za mu duk ɗan Darul Hadisi da ya san ya yi karatu akan wani fage gabatar mana takardun shi za a ɗauke shi aiki. To shikenan, mai yiwuwa kai ɗan Darul Hadisi ne, kai ba kai karatun ba, sai ka kawo wani ƙalinka wanda ba ɗan Darul Hadisi ba, sai a ce ba za a ɗauke shi ba. Sai kai mamaki, wannan ƙanin naka ko da waye ba za a ɗauke shi ba, don me? Ƙa'idar ita ce ƴan Darul Hadisin su ne za su karantar, domin su ne aka shayar da su manufar da aka shawo wahalar aka kafa abin. Don haka ba za a ɗibo wasu aluja su taho sama da wasali sama su abin nan ba. Don haka jama'a, ina gaya muku wannan is a great challenge, ƙalubale ne mai girma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sa'annan sai admission of pupils, wace hanya za a bi a ɗauki ɗalibai? Lallai ne duk wanda ke son a ɗauki ɗanshi a Darul Hadith, to kafin ya kawo ɗanshi ya fara koya mishi wasu abubuwa waɗanda in an zo interview yaron zai iya amsa su. Misali, zai iya faɗin kalimar shahada, yaron zai iya faɗin rukunai na musulunci ko da wasu daga ciki, yaron zai iya karatun tahiya, yaron zai iya karatun fatiha, yaron zai iya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. A wannan yaron za a iya sashi ya karanta alifun ba'un ta'un. Lallai ne kenan ka fara tattalin yaronka kafin nan da lokacin da za a sashi. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin tsare-tsaren jama'a. Wannan shi ne ainihin framework, wato abubuwan da muka tsara wa makarantar. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kun ji jama'a, kamar yadda na gaya muku, wannan ita makaranta ce ta primary da nursery. To secondary ɗin ta ma haka za ta biyo, sai dai secondary ɗin ita ba a wurin za a yi ta ba, a wani wuri ne daban a kusa da nan ɗin insha Allah. To sai asalin ita Darul Hadith Institute ita kuma. Idan muka ce Darul Hadith Institute jama'a, nan kuma wani makeken fili ne da ke kofar gidana, wanda nan cibiyar ilimi ce za a yi ta. Mun kira ta da cewa Information and Communications Technology Institute, wato Darul Hadith Salafiyya Information and Communications Technology Institute Zaria. Wato cibiya ce ta Darul Hadith Salafiyya, amma cibiyar karantar da fasahar zamani da sadarwa ce. Me muka tsara a wurin jama'a? Wannan abin da ke hannuna gashi, wato asalin wannan planting ne. Wannan plan ɗin, saboda yadda yake da complication jama'a, sai da engineering suka kai wajen wata takwas suna zana shi. Saboda abu ne na zauna na tsara na ce ga yadda muke son ya kasance a wurin, ku ga gashi yadda zai kasance insha Allah. Wato ga tsarin kamar haka: a ƙasa, wato ground floor, za mu yi lecture theater. Muka ce lecture theater shine irin na jami'a ɗin nan mai matakala matakala matakala. To akwai lecture theater wadda by estimation a ƙibance zai ci kamar mutum 2000 a lokaci guda. Wannan kenan. Sannan sai first floor. Shi kuma first floor is a plain lecture theater, is a multi-purpose. Shi wato za a shimfiɗe shi da carpet ne, ba za a sa kujera ba, kuma ba matakal. Fili ne kawai, faɗin filin ne gaba ɗaya za a bar shi haka. Sannan sai hawa na biyu. Hawa na biyu shi kuma abin da muka tsara shi ne zai zama ainihin azuzuwa ne. Sai hawa na uku shi ma azuzuwa ne. Sai hawa na hudu shi ma azuzuwa ne. Hawa na biyar shi kuma zai zama library. Waɗannan littafai da na ci wajen shekara 30 ina tara su. Kamar yadda wasu jahilai in suka gani za su ce kai wannan da za a sayar za a samu kuɗi, to kaga wannan jahili ne. Shi littafi baya zama kuɗi har abada, kamar yadda masallaci baya zama kuɗi. Wanda duk yazo ya ga masallaci irin wanda Haruna Danja ya gina, yace kai wannan masallaci da za a sai da shi za a samu kuɗi, to kaga wannan ba musulmi bane, ba ma guje ne, shine yake ganin kuɗin da aka kashe nan da za a sayar da abu. To jahili shine in ya daga Riyadus Salihin ne yace kai wannan littafi da za a sai da shi za a samu kuɗi, to jahili ne. Su waɗannan littattafai jama'a nawa ne mallaka ta ne, amma na mallaka wa ita Darul Hadith din, dan haka da ni da kowa dan Darul Hadith muna da tarayya akan mu ci moriyar su. Amma me yi amfanin su? Amfanin su shine a karanta, a tashi ayi karatu, a tashi ayi karatu, a zage ayi karatu, a ci dare, a ba takarda kashi. Ina fata an gane. To wannan hawa na biyar shine zai zama library. Wannan library da kake gani iri biyu ne, akwai conventional ko traditional library, sannan kuma akwai electronic library. Waɗannan littafai gaba ɗaya da kaga na mallaka yadda suke, kuma haka kuma muke da su akan CD na computer gaba ɗayan su, yadda in kazo kana da ƴancin ka duba littafi littafi a takarda, in kuma kazo ga computer nan duk littafin da kake so zaka iya rubuta maka, ta ɗauko maka littafin ka duba shi ka copy abin da kake so ka tashi ka tafi. Matukar kai ɗan Darul Hadith ne wannan aikin jama'a. Alhamdulillahi zamana a yola kamar yadda nace, ba shakka naje ne in yi karatu akan harkar computer da kuma harkar sadarwa da harkar jarida, to amma ban zauna kawai ba, daidai lokacin da zai zama lokacin hutu ne ko shakatawa, mutane sun ta zuwa a ce ai ga wani ya zo gaishe ka, in ce ku je ku ce ni ba sarkin gargajiya bane, ba a zuwa gaishe ni, ina aiki, na zo ne in yi wani abu wanda zan je in wakilci al'ummata, kai kuma garin ku ne ka gama abin da kake, ka zo hira, ni ba hira na zo ba. Dan haka jama'a, tun ran da na gama makarantar na baro garin sai biyo ni akai da takarduna, dan ni karatu na je da ma ba na je zama bane, kaya na ma baro su ne, dan na zubo ɗan suturu na abu kawai jama'a. Ran nan karfe 4 na gama defense ina a Bauchi na kwana, gari na wayewa na iso Zaria, na gama makaranta shikenan, takarduna sai gida aka biyo ni da su, dan me ba zaman yola na je ba, karatu na je yi na gama, eh fine, domin me manufa ce ta kai mu, me yace manufar mu je mu koyi wani abu, mun koya mun iya, to me zamu zauna kuma ba zama muka je ba, zari yace garin mu. Saboda haka wannan zaman shine na zauna ne ta waɗannan ayyuka jama'a. To wannan alhamdulillah wannan library jama'a sai dai in an gina shi tukuna za ku ga yadda muka tsara shi. Library ne wanda yake babu shakka very rich, har sai da ta kai wasu turawa na America sai da suka turo mini wakilai guda biyu har nan office. To Allah sun ji wannan tsari, suna ganin suna da taimako da ya kamata mu haɗa gwiwa a ba, na ce ni ba na son taimako, hannun suka zo Yahudawa, kaji na gama wahalar shekara 30 matsiyata, wai wai za su ga mun taimako, ni ce ba na son taimako, aka kada na ce look I don't want, I don't like it, ba na so, don ba ni bukata jama'a. Wallahi ina gaya muku ba fariya ba, babu wani littafi a duniya yau da nake son shi sai da na mallaka, wallahi wallahi alazim. Yanzu haka jama'a ina da kuɗi da na baro musu a bookshop a Makka da Jidda, but in nayi tunanin wani littafi in buga musu waya, amma ya kusan wata 8 duk wani littafi da ya kamata mu mallaka mu mallake shi, ba mu ce duk littafan duniya ba, muka ce duk abin da ya kamata muke bukata to muna da shi, kuma yadda muke da shi traditionally haka muke da shi electronically a zamanance muna da shi akan computer. To wannan shine abin da za a sa a library na Darul Hadith Salafiyya. Sannan hawa na shida wanda shine hawa na ƙarshe, shi kuma mun kira shi media house. Me muke nufi da media house? Cikin karatuttukan da ne jama'a akwai aikin jarida. Aikin jarida din nan kuma na tsaya na nakalce shi a yadda ya kamata a bisa harkar zamani. Kuma yau akwai wata doka ta hukumar yada labarai ta Najeriya, ita ce ba za a baka takardar izinin kafa gidan radio ko television ko jarida ba a gwamnatance ta Najeriya sai in kai dan jarida ne. To alhamdulillah wannan sharadi ya zama na cika shi, dan haka na rubuta zuwa ga NBC wato Nigerian Broadcasting Commission cewa ni dan jarida ne, na hada da takarduna, ina neman license na izinin bude tashar gidan radio da ainihin jarida da kuma ainihin television. Ana nan ana processing wannan. To wancan hawa na sama da na kira shi media house, jama'a za mu yi tasha ne wadda ita tashar za ta yada shirye-shiryenta ne a iya ƙwaryar Zaria kawai, tashar radio ta FM da tashar television ta sauransu. Kuma tafiya ta aikin Hajji Bara, baki ɗaya na gama siyo kayan gidan radio da na television gaba ɗaya, yanzu ya rage kawai, yau in an gama kafawa mun samu izini to kawai za mu fara transmission in Allah. So amma hatta microphone da za mu yi amfani da shi na gidan radio to wannan mun mallake shi insha Allah ta'ala. Dan haka kun ji abin da muke nufi da wannan complex din wannan ginin. Dan haka wannan zanan da na gaya musu ga abin da nake so, injiniyoyin sai da suka zauna suka yi nazari, to gashi nan shine suka gama zanan zuwa makon da ya wuce suka bamu. Yanzu idan aka gama wannan foundation, aka gama DPC, to kuma za a je a haka wancan. To in aka haka shi wannan aikin shine zamu ci gaba da yi, shi kuma wancan zamu dan saurara sai an kammala wannan, sannan shi wancan aiki ne da za a iya gama shi a wata shida ko shekara guda. Amma wannan aiki ne mai complexity, yana da wahalhalu a cikin shi, akwai abubuwa masu yawa in kuka duba. Jama'a kun ji wannan shine project din mu, wannan addressin shine number 2 stroke number 4 Sama'ila Ahmad Road, gaskiya Quarters Zaria, anan wannan ainihin address yake, anan daidai da filin da ke fuskanta ainihin kofar gidana insha Allahu ta'ala. To waɗannan ayyukan baki ɗaya jama'a, gaba ɗayan su ayyuka ne waɗanda ni ne na ɗaukar wa kaina zan yi. Amma kamar yadda nake cewa, Allah ya sani ba zan nemi taimako wurin kowa ba sai a wurin Allah. Ba dan komai ba, saboda tsawon shekaru na daɗe ina planning akan yaya zan yi wannan. Amma idan wani ya kawo taimako ba a kin karbe, misali kwanaki mun je mun ga wani ya ba mu sha'awa, ya kawo buhu guda na siminti, muka yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi, to wurin wannan babu abin nan. Ko kuma ma'aikata ni ba na kiran aikin gayya, ma'ana ba zan ce jama'a a zo za a yi mini aikin gayya ba, aikin mu aikin kuɗi ne. Amma in ka zo ka ce za ka ɗauki kwangirifi sabilillahi, ba za mu hana ka ba, amma mu ba mu kiran aikin gayya. Don haka kaga yanzu tun jiya suke mana aiki, ko tun shekaran jiya waccan, ba mu kira kowa aikin gayya ba, duk ma'aikata za su zo a yi tsada da su a biya su kuɗin su. Amma wani ya zo ya ce zai tura baro, ba za a hana shi ba. Ina fatar mun gane jama'a, wannan shine ainihin tsare-tsaren da Darul Hadisi Salafiya da kuma ainihin project din ta yake. To wancan fili da nake magana cewa Alhaji ya ba mu shi tun 1987 a nan Muciya, daidai inda gidan masakan can yake. Wannan filin kuma ga design din da na bayar aka yi, shi kuma a proposed Darul Hadisi Salafiya technical, shi kuma nan technical ce muka yi, ma'ana plan ne na Darul Hadis. Amma nan abinda za mu karantar da ɗaliban Darul Hadisin za a karantar, amma me za a karantar da su? Sana'a, domin mun ce ne za mu yi makaranta ne wadda za a karantar da yaro boko da islamiya da hadda qur'ani da computer da keken ɗinki da saka. To sai dai sana'o'in a cikin uku za a sa mutum, a cikin biyu za a sa mutum ya zaɓi ɗaya. Ida dai computer kam dole ne duk ɗan Darul Hadisi zai koye ta insha Allah, sai dai in yayi sama ne zai zaɓi me zai ƙware a kai, zai zama computer engineer ne ko zai zama computer scientist ne. Sa'annan kuma abin da ya shafi ɗinkin keke ko saƙa, to shine lallai ne mutum zai zaɓi ɗaya, ma'ana ba zai yiwu a koya maka karatu ba ka iya sana'a ba, sai ka koma kuma kana tumasanci, ka koma azzalimai ƴan siyasa da sarakunan gargajiya addu'a, kaga sai Allah ya karya ka. To saboda haka sai ka iya sana'a wadda zaka samu tuwon da zaka ci, domin sun ce da'awa babu dawa sai ai dawa. To kaga al'amari ya ɓaci kenan, mai da'awa ya dawa ko? Allah ya kiyaye. Saboda haka kun ga ga yadda ita za ta kasance wannan. Amma ita gaskiya daga sai daga baya can tukuna za mu gina ta, domin ita asali ba ta daga cikin asalin project ɗin da ya cika damunmu. Gata, don filin ma ba girma ne da shi ba, annan lungu ne yake nan bayan wajen can bayan gidan Alhaji Alidi. Wannan filin ya bamu shi da daɗewa, kamar yadda nace ba a damu da shi ba, shine muka tsaya muka ce to za mu raya shi insha Allah. Jama'a mu ne musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi, su da suka yi mana waɗannan alkhairai. Mu kuma muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa akan waɗannan ayyuka. Daga ƙarshe abin da nake so in ce, don Allah ku yi haƙuri da wannan maganar, ban so in faɗe ta ba, sai dai kamar yadda na faɗi a jiya ta zama dole ne. Wato mutane suna ganin cewa su Albani sun samu kuɗi, don haka bari su zo su ma su samu ina su ina su. Wato gaskiyar lamari jama'a, mu muna neman kuɗi ne ba irin neman kuɗin da alhazai suke ba. Su alhazai suna neman kuɗi ne don su zama masu kuɗi, mu kuma muna neman kuɗi bane don mu zama masu kuɗi. Ya kamata mutane su bambance, ba ma fatan ma mu zama masu kuɗi mu. Mu abin da muke fata shine mu dai dama da awa ce aikin mu. To mu abin da muke fata shine mu samu kuɗi mu kashe su a wurin da'awa, kamar yadda mawaƙi ya ce kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Yawwa, shi alhajin birni in ya samu kuɗi shine zai rinka siyan gidajen haya, yana zuba alhazai, yana zuba mutane, yana karɓan kuɗin haya, haka ne ko ba haka ba? Shi zai sai motoci, shi zai rinka bada jali ana zuwa ana kasuwanci jama'a. Mutane sukan zo wurin mu cewa ko za mu ba su kudi a je a siyo kaza a siyar a ciri ba, a'a mu gaskiya ba dan haka muka nemi kudi ba, in muka yi wannan to mun saba wa Allah alƙawarin da muka yi, kuma za mu saka kanmu a cikin rikicin da ba za mu iya ba, don za ka same mu da safe ko da hantsi ana rikici, to wane motar ka ta lalace, me yasa baka kawo balas ba, to kaga mun lalace in muka kai ga haka. Amma a same mu cewa wane me yasa baka yi takhrijin hadisin nan ba, to tashi sai kayo takhrijin shi ka dawo, yawwa to aiki yayi kyau kenan, a san mutum a san cinikin shi. Dan haka jama'a muna ba ku hakuri, gaskiya mun samu kuɗi kuma muna kan samun kuɗi, kuma Allah kadai ya san iyakar kuɗin da muke da su ko kuma abin da zamu samu, amma ku yi hakuri, bamu nemi kuɗin ba dan mu ba kowa jali, bamu nemi kuɗin ba dan mu taimaki kowa mu sai mai mota ko mu sai gidajen haya ko makamantan haka. In juyawa ne mun fi ka sani inda muke juya kuɗin mu, mun fi ka wayo, ƴan boko ne mu ɗaya kenan. Dan haka jama'a abinda yasa ku saurara, dan kada abin kuma ya juya a ce su wanda sun samu kuɗi sun ki taimaka wa mutane, mu dama ba mu yi alƙawari za mu samu kuɗi mu taimake ku ba. Abinda muka ce wa Allah, Allah ka azurta mu da kuɗi mu gina makarantu da masallatai mu yi da'awa. Jama'a ku saurara da kyau, wannan magana tana da muhimmanci, abinda muka faɗa kenan tun a addu'ar mu ta farko, kuma Allah ya amsa mana to ba za mu saba ba, ina fatar mun gane. Sannan da muka ce makarantu da masallatai, kowa ya ji da kyau, ba cewa muka yi kuma za mu zama alhazai masu taimakawa makarantu ba, domin an fara ta rubuto mana da Allah mala a zo a kawo mana ziyara a gani, muna so a ƙarasa mana wasu azuzuwa, mu ba alhazan haka ba ne, mun fito ƙarar mun faɗa, mu salafiyya ne, muna alfahari muna jin daɗin wannan sunan, kuma abinda kawai za mu taimakawa da kuɗinmu da za mu samu shine da'awarmu da muke ta salafiyya kawai. So da haka kawai masallatanmu ga sunan, ga masallaci can kofar gina Alhaji Lawal Direba, ga masallaci nan kofar gina Alhaji Altan Kifa, ga kuma masallacin mu ɗaya can a Tudun Wada, waɗannan masallatan kadai za mu taimaka da kuɗinmu, bayan haka ba na hudu, iyakar ta kenan, ba na hudu. Ina fatan kun gane. Na uku shi, na biyu shine makarantu da muka ce jama'a, ba makarantar da za mu sayo ko chok, mun nemi kuɗin mu ne dan mu cudu guna da manta, ba dan koyi ba saboda dalili daya, mu dai dama a cikin masu da'awa a garin nan mu ne marayu, mu ne gwamnati ba ta taimaka mana, ba gwamnatin da ta taba yi da mu, sai kenan, babu wani mai kuɗi, babu wani wane ko wance ko su wane, imu imu ne muke abinmu. To tunda ko haka ne, to in mun samu kuɗin mu to ba wanda zai shiyarin da mu, kuma wannan ba ruwa bace, cinaka in cinawa ba ruwa bace, haka ba Hausa ya faɗi ko ba haka ba? Abin da yasa jama'a ina jin nauyin mutum ya zo ya gama tone sirrin shi kuma in ce mishi yayi hakuri, to goma mun faɗi haka tun wuri, amma fa ita wannan magana na faɗe ta tun a Tudun Wada da muka ainihin yi bayanai dangane da masallacin can, sai dai wasu ba su ji ta ba ne. Don haka iya abin da muka ce kenan, babu shakka mun samu kuɗi muna waɗannan ayyuka, amma yanzu abin da muka tasa a gaba kenan, amma ba mu ce za mu ba kowa jali ba, ba mu ce za mu yi wa kowa aure ba, ba mu ce za mu taimaka wa kowa mu sai mai mota ko mu kama mai shago ko kuma ba shi kuɗi ya je kasuwanci ya kawo mana riba ba, a'a duk ba mu yi alƙawarin wannan ba, kuma ba za mu yi ba, domin me in muka yi haka za mu shiga rikicin da bai da iyaka, kuma za mu bar harkar da'awar mu, mu ko ita da'awar nan jama'a ita ce mu. Kuma jama'a ku daina mamaki in mun samu kuɗi ko biliyan nawa ne kun ji mun kashe su a masallaci ko makaranta, dan dama mu ƴan masallaci ne ƴan makaranta ne, saboda haka in ɗan makaranta ya samu kuɗi ya kashe su a makaranta bai yi aibi ba. Amma yanzu kamar ni jama'a in na samu kuɗi na fara siyan mota
yanki
faci, kamar yadda misali yanzu karatun da na tafi na yo ayola, ana buƙatar masu irin wannan karatun ruwa a jallo, a ɗauke mu aiki wuri kafin in gama jama'a. Kamfanin Glo suka ce za su bani regional manager na North East, Bauchi, Gombe, Taraba, inane inane, suka ce za su bani, na ce musu ai ni ba ɗan North East ba ne, na ce ni ɗan Kaduna ne,
suka ce a inda yazo za su bani nace musu a nagode Allah ya saka da alheri har Abuja suka kira ni har office din su ina kammalawa shugaban jami'ar Ahmadu Bello nan ya kira ni yace zai bani aiki nace to nagode don ina girmama shi babban mutum babban malami tunda na sulale na bar office din shi bai sake gani na ba sai mako biyu da ta wuce da wani bukata wani aboki da ya tursasa ni in raka shi naje na same shi Allah ya taimake ni ma yana cikin gaggawa bai bujiro da wacce magana ba na isar da magana muka tashi shi karatun na bokon da na arabiyar da neman kudin da muke mune ne kawai don mu taimaki ita da awar yanzu jama'a waɗannan makarantun da muke ginawa idan yanzu na tafi ina karantarwa a wani wuri to waɗannan makarantun kuma fa waye zai karantar ni yanzu misali zan iya karantar da darussa da dama waɗanda zan kare fagen da yawa masu karantarwa so yanzu na tafi kuma ni na yi karatun ne don wannan manufar tawa to in kuma na tafi in ne wa wani aiki don tashi manufar don ya dan dauki dan albashin da bai wuce 60,000 ko 80,000 bai bani ni na yi karatun ne don tawa manufar kuma na je in ne mishi aiki amma kai da kai karatu don ka je kai aikin gwamnati ba laifi kai ba manufar ka kenan amma ni tawa manufar ba haka bace domin matsalar ita ce gwamnati ba za ta iya biya na albashin da zan samu as individual ba ina aikin don haka ban ce ba zan yi aikin gwamnati ba in bukata ta kama ta iya yiwa zan iya aikin gwamnati kamar yadda in bukata ta kama kaji za iya diban kudi in taimaka wani masallaci amma makasudin shine nayi duk abubuwan da ne na koyan karatu da neman kudi da nake danme dan in taimaka ita da awartawa domin ita ce ta samu kanta a maraicin da kowa ba zai taimaka mata ba dan me dan da awar ta bata wa kowa rai ba wanda zai taimaka mata dan me yanzu zaman mu daga jiya zuwa yau wani dan kungiya ne bamu taba ba wani kabila ne wani alhajin birni ne wani sarki aka kyale wani dan siyasa wani dan boko to a irin wannan halin waye zai kawo kudin shi a nemi shi irin wannan lugude kaga ashe dole mu mu tashi mu nemi kudi mu yada manufar mu shi yasa masu tunani na mahaukata cewa waye ke ba su albani kudi ne kuna tunanin hauka ne duk duniya ba wanda zai ba mu kudi don ba wanda muka dace da shi gwamnatin Saudiya da kuka ji kaca muke da ita a lokacin muka je za mu shiga kasar ma sai an ta binciken mu ba wanda zai zan yayi daidai da mu ne ko kuma mun yi daidai da shi saboda haka manzon mu yazo lokacin da yazo haka suka yi takwabsa da kowa shi yasa aka hadu aka yakin Ahzab aka ce to duk duniya a hadu a yake shi kadai saboda me yazo ya ce kristoci ba daidai ba yahudu ba daidai ba majusu ba daidai ba quraisha ba ya ce kowa ba daidai ba gaskiya mu ma da awar mu haka muka ce mun ce kowa ba daidai ba sai wanda yake sunna kuma irin ta salaf mun ce ko menene ba daidai ba sai qur'ani sai sunna sai manhajin salaf to kaga yanzu duk wanda ba wannan yake ba wanda waɗanda ke wannan din kuma su ne kaɗan a cikin al'umma saboda hadisi sahihi cikin musnad al-imam Ahmad annabi yana cewa bada al-islamu ghariba wa sayudu ghariba fatuba lil-ghuraba dan haka ɗan kaɗan ne salafiyar to sauran duk ba salafiya ba dan haka kowa yanzu yana da hikidu akan da'awar to waye zai taimaka wallahi jama'a mun riga mun faɗa kuma kasai da dauka muka ce duk duniya mu dai babu wanda ke ba mu kuɗi duk duniya babu in kuma akwai wani a kasar muke faɗin magana akwai kowa kasar a ce Albaniya ce duk duniya wanda yake taimaka da'awar shi da kwabo ya zo ya tona asirin da'awar kuma kada ya sake taimakawa a je a kai wannan kasar din a tunzura shi a ce an faɗa mai baƙaƙen maganganu an ce in ya isa duk yadda za a yi a fusata shi wato abinda ko kasa ganiya shine kun kasa gane ita sunna tana tarbiyyar mutane akan karatu da kuma taimakon ita da'awar sayyidina Usmanu da ya ɗibi kuɗi ya taimaka wa addini waye ya ɗibi kuɗin ya bayar wani ne a wajen da'awar Abubakar da ya ɗiba Umar da ya ɗiba duk waɗannan kun kasa ganewa ne saboda me saboda kun taso cikin wata tarbiyya ce wai malamai ba sa sana'a ina tunanin duk wanda ya rayu muci wannan shekara 20 zuwa 30 ya dai san cewa ni tailor ne to waɗanda kuma muke hadewa da su a Abuja da Port Harcourt da Lagos da waɗanda muke hadewa da su a Dubai da waɗanda muka fara hadewa da su a China to kuma sun san cewa to kuma kasuwanci muke zuwa
ko kuwa kawai shikenan zamu biya kudin jirgi ne kawai shikenan mu tafi Dubai ko mu biya kudin jirgi kawai mu tafi China mu je mu yi tourism ba zai yiwu ba